الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ديسر هذا المعنى يمسي لتنين شهد يقوة رمضان زر المنزو صلى الله عليه وسلم ندبو دياد اللي حدود 30 دعوكو wanda ya daidai da 30 ga watan 7 shekara ta 2012 kuma ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma mun tsaya kan aya ta 179 ko walakum fil qisasi hayatun kuma karanta muna karanta sharhin da malam as-sa'idi ya ambata a littafin sa nan ne zamu tashi inda yake cewa walakum fil qisasi hayatun haka ne da kafin nan yana da kyau da mu sani matsalolin da suke da alaka da wannan ayoyin suna da yawa kwarai da gaske kuma idan ka duba littafai ko da littafan tafsiri waɗanda suke da inaya da mai da hankali akan al-ahkam mun san a cikin littafan tafsiri akwai littafan da ake cewa tafasirul ahkam wanda masu su sun mai da hankali kan faɗin hukunce-hukunce na halal da haram a cikinsu kamar tafsirin Qurtubi yana ɗaya daga cikin waɗannan littafai irin su ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi ahkamul Qur'an al-Jassas ahkamul Qur'an na Ilkiya al-Harasi al-Shafi'i da makamantansu da kuma irin su adwa'ul bayan na shafi shinkiti duk waɗannan manyan littafai ne suke mai da hankali kan wato bayanin al-ahkam yana da kyau kuma duk ayoyi da suke da alaka da ahkam ɗalibin ilimi ya yi muraja'a waɗannan ilimin littafai don fa'idanta da fahimtar ma'anonin ayoyin yadda ya kamata malam as-sa'idi ya kawo akwai hukunce-hukunce waɗanda yake ya kawo su ne akan manhajinsa na rashin bayanin saɓani sai dai ishara zuwa gare shi baya kwalkwale matsala ya ce matsalan nan an saba zuwa kaza zai faɗi abinda tarajjaha ladaihi shine rajihi a wurinsa yake ganin shine mafifici ko shine abinda gwargwadon istihadinsa ko kuma istihadin misali mantun da shi hanbaliyul madhhab ne duk da yana ihtimami da dalili zamu ga ya kawo wasu abubuwan da haka ya fahimce su bai ishara zuwa ga sauran ra'ayoyin ba la'alla kuma nasan shine rajihi amma dai galibi littafan tafsiri ba littafai ne dama na bayanin irin waɗannan matsaloli a kwalkwale su a ce to misali in an faɗi wani ra'ayi ka ji an ce to ina saɓaninsa yana da kyau a faɗa in za a yi wannan kuma to tsawa za a yi bincike na musamman a kawo kowace mazhaba ga ƙaulinta ga dalili ga kaza to kuma wannan la'alla zai iya fidda mutane daga zarab da aka sa tafsiri dominsa to la'alla shi yasa bai mai da hankali kan waɗannan ba amma akwai wasu matsaloli da na so in mana tambihi a kan musamman daga littafi daga tafsirin al-Qurtubi da kuma wasu littafan da suka yi dirasar wannan matsaloli ɗin daga cikin abubuwa da ya kamata a sani shine cewa shi dai tabbatar da hukuncin kisasi in an samu kisa wani ya kashe wani to ba kowa ne ke yin sa ba shugaban mutane shugaban al'umma mai yin hukunci wanda yake da kotu a ƙarƙashinsa kuma zai ba da umarni a kashe wanda ya cancanci kisa to shi ne mai yi wannan yana da cikin manya-manya abubuwan da ya kamata kowa ya sani idan misali wani ya kashe wani to ba daidai ba ne kawai 'yan uwan wanda aka kashe su zabura kawai su ce za su yi hukuncin a hannunsu su je su kashe wancan wanda ya musu kisa ɗin ko kuma su kashe wani daga cikin shi ma nasa dangi ɗin ƙa'idar ita ce a kai gaban shari'a shari'a ita ce za ta raba duk wani wata husuma domin maslaha babba a cikin irin wannan shine idan da an ce an bar wa jama'a kowa in aka kashe masa wani shi zai ɗauki fansa to kuma babu inda za a zauna lafiya haka ne ko ba haka ba yawwa shi yasa shari'a ta ɗora wannan kuma yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutum ya sani wata mas'alar kuma da ya kamata ita ma tambihi akan ta shine fadin Allah madaukaki na farkon wannan ayar dace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil hurr wal abdu bil abdi wal untha bil untha har zuwa karshen ayar din malamai sun yi sabanin fassarar ta asali cewa wasu malamai suna ganin cewa wannan ayar an fade ta ne domin ta bayyana hukuncin nau'i mai hukuncin nau'i hukuncin kowanne nau'i na mutane domin a cikin mutane akwai jinsi akwai nau'i jinsin dan adam to kuma jinsin namiji jinsin mace to mace a ce nau'i ne a jinsin dan adam namiji ma nau'i ne a jinsin dan adam ko to idan kowanne nau'i aka sami kisa daya daga dayan dayan ma daga dayan misali namiji ya kashe mace ko mace ta kashe mace haka nan kuma a shigo jinsin abin da ya shafi diyanci ko kuma bauta bawa ya kashe bawa baiwa ta kashe baiwa wani shine abin da ake nufi da nau'i asalin wasu malamai suka ce wannan ayar ta zo ne dan bayanin hukuncin nau'i lam ta ta'arrab li bayani ma yahsulu aw ma huwa al hukm idza qatala naw'un naw'an akhar ma'ana mas'al wannan ayar bata tattauna akan idan aka sami wani nau'in daban ya kashe wani nau'in ba ma'ana ba ayar bata zo ta yi mana bayani akan idan namiji ya kashe mace idan mace ta kashe namiji haka wasu malaman suka fahimta ji a mini bayanin ana fahimtar wannan da wannan daga mantuki daga mafhumi ko kuma insha Allah an fahimci abu yawwa to amma nazara amma dangane da abin shine a fahimci wannan shi yasa akwai matsalolin da yake akwai sabani a cikin su hatta matsalar idan namiji ya kashe mace shin za a kashe shi saboda wannan akwai sabani akai haka nan idan da ya kashe bawa shi ma ba magana ijma'i bane amma kasancewar abinda malam ya kawo anan shine kauli rajihi idan namiji ya kashe mace kauli rajihi shine za a kashe shi to shi yasa bai fada mana wannan sabanin ba haka nan idan mace ta kashe namiji ita ma za a kashe ta dan akwai hadisin bayahude da ya samu wata mata ya rutsa mata kai tsakanin duwatsu mun san hadisin kun karanta bulugul maram ko bukhari da muslim su rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yasa shi ma aka rutsa kansa tsakanin duwatsu shine malamai suke cewa shin wannan kisa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe mutum namiji bayan ya kashe mace ya kashe shi ne saboda naqdul ahd ma'ana saba alƙawari da yahuda suka yi malamai suke cewa a kasancewar yayi masa irin kisan da yawa matar mun fahimci abin shi ma aka rutsa kansa tsakanin duwatsu suka ce dalili ne na cewa kisa ne na kisasi ba kisa ne kawai na sabanin alƙawari ba da fatan kun ce da matsalolin da suna da dama a cikin wannan wanda na so in ƙara mana tambihi akai ita ce maganar mutumin da ya kashe ɗansa abinda malamai kawo a nan ƙaulin jumhurin malamai ne mun ji an ce ai an yi istithna'in iyaye guda biyu ko cewa idan uba ya kashe ɗansa babu kisasi ba za a kashe uban saboda ya kashe ɗa ba to wannan ƙaulin mazhabar hanafiya ne da shafi'iyya da kuma hanbaliya ma'ana da ahnaf da shawafi da hanabila su ne masu wannan ƙauli ɗin abun mazhabar malikiya ƙaulinsu ya kamata mu ji shi kamar da dan ko mana daga tafsirin Qurtubi Qurtubi yana cewa la khilafa fi madhhabi malik annahu idha qatala ar-rajul ibnahu babu sabani a madhhabar malik ma'ana a madhhabar malikiya cewa idan uba ya kashe dan sa muta'ammidan da gangan kawai ya kashe dan misalin an yujjahu misali ya kwantar da shi wa yadhbahu ya dauko kayan kashi yayi masa yankan rago idan uba yayi wa ɗansa irin wannan kisan aw yasbirahu ko kuma ya daure shi ya jefa shi ya mutu shi ne ake nufi da qatalahu sabran
yau a daddaure mutum sannan a kashe shi yau ko ya masa irin wannan kisa misali a haukan dutse mutum ya dauki ɗansa ya je kan dutse da shi ya daddaure masa kafa da hannu sai kuma ya je hoshi daga dutsen sai ya mutu shi wannan shine ake nufi da qatalahu sabran yawwa mimma la uzra lahu fihi na daga abinda ba shi da wani uzuri a cikin sa wala shubhata kuma babu wata shubha fi di'a'il khata'i wajen yayi da awar cewa kuskure ne wannan ba da ganganye ba ai kaga duk wanda zai dauki dan sa ya daddaure ya tafi kan dutse ya turo shi yazo ya bada labarin cewa kuskure yake yi ba da gangan ba duk mai hankali a duniya ba zai karbi maganar sa ba ko kuma gaban mutane a ga uba ya kwantar da dan sa ya zaro ka ya yanka shi yankan rago shi ma wannan ba mai karbar wannan zancen cewa ai kuskure ne dan wannan baya cikin sifofi na kuskure mun fahimci wannan yawa to sai yake cewa annahu yuqtalu bihi to wannan za a kashe shi da wannan saboda kisan dan nan sai ce qaulan wahidan babu wani a mazhabin malikiya da ya saba akan wannan duk malikiya ra'ayin su kenan yawa in dai irin wannan kisan yayi wanda ba dama a iya fassara shi da kuskure uba ya kashe dan sa to ya fita daga cewa za a bar shi har Qurtubi ya kawo maganganu da yawa yayin raddin masu cewa ai yaya za a kashe uba saboda da tunda kuwa uban shine sababin samuwar dan ishe wannan ai duk ba dalili bane maganar daraja da martaba akwai amma inda da irin wannan su ma suna tare da wanda ya kamata ta hanyar ladabtarwa idan misali ta hanyar ladabtarwa ne yana masa bulala saboda dan yayi wani abu garin bulalan nan sai ya kashe shi to wannan ba za a kashe uban ba ba zancen kuma diya ina fatan fahimci wannan tunda dama wannan a kuskure za a dauke shi amma wanda yake da irin wannan sura din to su sun saba wa sauran mazhabobi guda uku sauran mazhabobi uku sun ce su kowanne irin yanayi ne ma uba ya kashe ɗansa ba zancen a yi masa wani abu shi yasa ku jije mun faɗa amma ba tare da ishara zuwa ganin mazhabin malikiya ba wanda kuma tunda mashhuri ne a gurin ya kamata a ce an bayyana shi ina fata mun fahimci wannan shi yasa yake cewa fa amma in awamahu bisilahi amma da zai jefe shi da wani makami adaban dan wato ladabtar da shi au hanqan ko saboda bacin rai shine hanqan yawa yace fa fihi yace fa qatalahu ka sai kashe shi yace fa fil madhhabi qawlani akwai qawli biyu a madhhaba malikiya yawa wasu suka ce yuqtalu bihi za a kashe shi wala wasu kuma suka ce wala yuqtalu bihi wa tughallazu diyya suka ce ba za a kashe shi ba amma za a kaurara masa diyya ma'ana diyya za a karba a wurin uban diyya mai karfi mai wato mai tsanani wato fiye da yadda aka saba sai a dora masa ita tafi yadda aka saba dan tai masa zafi ina fata mun fahimci wannan akwai wata matsalar kuma wanda ita ma nan malam bai kawo ta ba malafi muji maganar hukuncin mutum da yawa in suka taru suka kashe mutum daya me hukunci wannan matsalar mutane da yawa suka taru akan mutum daya suka kashe shi ita ma nan malamai sun kasu mafi yawan malamai jumhurin malamai sun tafi ga cewa lalle za a kashe mutane komai yawan su in sun kashe mutum daya wannan shine kaulin da yawa daga cikin malaman saboda ijma'in sahabbai ko abin da ya kusa kama da ijma'i zamanin Umar radiyallahu anhu an sami kamar da al-Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Wahab shi kuma daga Jarir ibn Hazim shi kuma daga Al-Mughira ibn Al-Hakam As-San'ani shi kuma mutumin Yaman ne yake bada labari cewa a Yaman an samu wata mata wata rana a garin Sana'a shi ita ce har zuwa yau sunan headquarter kasar Yaman kenan an samu wata mata mijinta yayi tafiya da ya tafiya ya barta ita kadai a gida sai ta shirya da kwarto ya rika zuwa mata bisa yardarta suka rika kwarcanci da wani mutumi suna zina to shine sai tana ya barta da wani yaro ɗansa ne amma ba ɗanta bane mana dan wata matar tasa ba ita wannan ba to kuma tana yaron yana gani ana shigowa shi wannan abokin harkar tata yana shigowa sai ta ce wannan yaron zai bada labari ya tona mana asiri don haka ka kashe shi tukuna in ka kashe shi zan baka kaina, wannan sharadi ta sa masa shi. To a lokacin sai mutumin ya shashi ba zai yi kisan kai ba, sai ce to shikenan, tunda dai ga abin da ya kawo ka ya kuma zan yadda ba, sai ka yadda kai wannan abu. Shine a lokacin shedan ya rinjaye shi ya yadda abubuwa guda biyun baki daya, ya kashe yaran har ita matar ta taimaka masa da kuma wani mutumin daban da khadimin ita matar. Kaga mutum sun kai hudu kenan ko, suka hadu suka kashe wannan yaro domin kada ya bada labari. Kaga batan basira, in ba batan basira ba su biyun nan su wadancan da khadimin nan da wancan mutumin da ba faɗi waye ba, ai duk za su iya su ma bada labari ko ba haka ba. To Allah dai ya kaddara hakan abin ya gudana. To wannan abu sai shi shugaban Ya'la ibn Umayya wanda shine amirin Yaman a lokacin a zamanin Umar ibn Khattab, sai rubuto Umar radiyallahu anhu ce to kaji faga abin da ya faru a nan Yaman a Sana'a, wata mata sun hada kai da khadiminta da wani mutumi da kuma abokinta da yake kwartanci da ita, sun kashe wani yaro saboda kada ya bada labarin abin da suke yi. To a lokacin Umar ya bada umarni a je a kashe su baki daya. To shine har ya aka rubuto a wannan a lokacin yake cewa wallahi law tamala'a alaihi ahlu sana'a laqataltuhum jami'an, yace da mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗu shine tamala'a, su tawafuqi, tamala'a ay tawafaqa tawata'a tawa, daga kansu zai haɗu akan su kashe mutum wannan ɗaya wannan yaron, a ce saboda shi sun haɗu duk sun kashe shi, yace da na kashe mutanen sana'a gaba ɗaya, inji Umar. To lokacin kuma da ya wannan hukunci babu wanda ya masa inkari. An wannan kuma ba shi ne na farko ba, akwai wata riwayar kafin wannan da Bukhari ya rawaito dab da wannan din, ita ma cewa Umar radiyallahu anhu ya kashe, ya bada umarni a kashe wasu mutum biyar ko shida saboda kisan wani mutum daya. To shine sai da ya maimaita wannan riwayar shi Bukhari, shine kuma Ibn Hajar ya kawo waccan cikakken kissar, ba a cikin Bukhari take ba wannan kissa ta waccan mata, amma riwayar ya kawo daga Abu Dawud da kuma wasu littafai din, amma dai tana nan Fathul Bari. Ina fatan fahimta. Don haka ashe kenan mutum daya in an kashe shi, da yawa sun kashe shi, to a kashe waɗancan da yawa din. An samu wannan kuma daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, shi ma taɓa kashe wasu mutum uku saboda sun kashe mutum daya. An samu Al-Mughira ibn Shu'ba, shi ma ya taɓa umarni a kashe wasu mutum bakwai saboda sun kashe mutum daya. Don haka kenan abun ya shahara a tsakanin sahabbai cewa qatlu al-jama'ati bil wahidi, kawai dai sabanin da aka samu abun wannan jumhur din an samu kai wanda suka saba cewa ba za a yi wannan hukuncin ba. An rawaito daga riwaya daga Imam Ahmad da kuma Ibn Zubair da kuma Az-Zuhri, sun kawo cewa waɗannan suna ganin da Ibn Sirin cewa ba za a kashe jama'a saboda mutum ɗaya ba. Su kuma jumhur din waɗancan wato jama'ar da yawa sun saba wajen yadda za a zartar da hukuncin. Wannan kuma duk idan mutum ya koma littafan fiqihu da waɗanda suka tattauna akan wannan zai gani cewa idan aka samu mutum da yawa suka haɗu suka kashe mutum ɗaya, ya za a zartar da hukunci? Wasu suka ce a'a sai an duba, kamar a Hanaf cewa suka yi, sai an duba wanda dukansa ne ya fi ƙarfi, to shi za a rinjaye, shi za a kashe, sauran ba za a kashe su ba. Shafi'iyya suka ce a kawai ba za a kalli wannan ba, in dai jama'a suka zo suka taru suka daki mutum suka kashe shi, to kawai gaba ɗaya za a kashe su, inji Shafi'iyya. Malikiya suka ce su ma suna kan wannan, sai dai ana lura da su ma wanda abin nan dukansa ya yi tasiri, idan za a iya ganewa, in ba za a iya ganewa ba kuwa to gaba ɗayan za a kashe su. Wannan kuma harka shi da take da alaka da alƙalanci da ya kamata ta koma zuwa ga mahallinta, amma sanin hukuncin a dunkule suna nan dai a cikin littafan fiqihu. Waɗannan shi ne abubuwan da na so in yi tambihi a kai. Banda nan inda muka tsaya jiya, inda malamin ke ce mana وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله. يا كاو ساقاني سوى شن إذا متم باين أن يد أن يأفوى متم يا كشوني سيئن قوان من دعك كشي سكا يد سكا يأفوى أكا كوم مسأين أكا القدية أيضا من يوانا مغانا كوم إن أكا كشي فرقومي أكي نمائي kisasi. to idan aka yafe kisasi yan uwan mamaci suka yafe kisasi sai a dawo kan diyya to bayan an yi wannan yarjejeniya an karɓi kuma diyyar sai wani daga cikin yan uwan wanda aka kashe yayi ta'adda ya zo ya kashe wanda ya kashe dan uwan nan nasu yi wannan mutum je ko gashi kuma yanda ya kawo to sun tattauna a nan akan wannan kauli na cewa wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da al'azabul alim shine a kashe shi batatan kuma ba karɓar tuba an haramtawa su waliyan wanda aka kashe din wato mai kisan farko an haramta musu su yi afuwa mun gane wannan suka ce kawai hukuncin shine a kashe shi wannan shine kaulin Qatada da Ikrima da As-Suddi shine yake nufi da ba'dul ulama'i yawwa wasu malamai kuma wanda shine ra'ayinsu ɗaya da shi malamin littafin da muke karantawa shine ra'ayin Ahmad da Shafi'i da Malik cewa hukuncinsa shine kamar mutumin da yayi sabon kisa ne ibtida'an ma'ana za a kashe shi amma shi ma za a iya masa afuwa shine bambancin da ke cikin nan wurin na fata mun fahimci wannan ma'ana idan mutum ya kashe wani ibtida'an ai za a iya yin afuwa a kisasi za kuma a iya karɓa wato sai a karɓi diyya za kuma a ce a yi masa kisasi mun gane wannan to shine bambanci tsakanin wannan ra'ayin da malamin ya zaba yace wa sahihul awwal shine ra'ayin Malik da Shafi'i mun gane cewa suna ganin a duba abin ne kamar ba kisan nan da yayi sakamakon kisan farko ne da aka yi wa dan uwansa ba a wannan kawai sabon lamari ne idan ko mutum ya sabon lamari ya zo ya kashe wani me ya hukuncin sa za a duba ai kisasi in kuma an ga dama za a iya masa afuwa ko mun gane abin yawa to wannan shine bambancin su ko wadancan da Ikrima da Suddi da Qatada suka ce a'a kawai wajibi ne a kashe shi kaga kenan akan kauli na biyu wanda suka ce za a iya masa afuwa za a iya kashe shi su ne suke cewa in an ga dama za a yi masa afuwa sai ya zama falahu azabul alim ay fil akhirah yanzu mun gane abin yawa to mu kyale wannan sai mu koma aya ta gaba a cikin littafin bai har yanzu yana cewa walakum fil qisasi hayatun Allah subhanahu wataala ya ce walakum fil qisasi hayatun a cikin qisasi idan dai an samu qisasi kuma ana yin sa a matsayin shari'a a tsakaninku to akwai hayatun za a samu rayuwa ai tanhaqimu bidhalika ad-dima'u jini ko jinaye za su tsaru ma'ana za a tsare su ya zama cewa ba a halaka ba a yi rika yawan halaka mutane ba mutane za su tsaya da ransu wa tanqami'u bihi al-ashqiya'u kuma al-ashqiya'u shaqiyan mutane lalatattu masu kashe-kashe hannayensu za su kame in an ce in qama'a shi mutum ya kame daga aikata abu ya fasa ya daina yawa لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لمن كو إذا دم تمن ليسا شيوا شي أبن كشواني إن حر يكشواني معنى ذا أكش شيء يكشواني لا يكاد يصدر منه القتل تو إن حكا يكو ذاك كشوا دكار ذا أسامو شيوا زي كشواني من غاني دم تمن ليسا إن يكشواني ذا أكش شيء تو بدي كشكوا با كاد سي إذا ما شي يا بيران سا يا بيران واني متن بيسوي لايو to haka nan kuma duk wani mai tunanin ya kashe wani in ya tuno za a kashe shi shi ma zai fasa sai ce wa idza rufiya ko kuma ru'iya ne kai ko yawa ba sa'un bane wa idza ru'iya alqatilu maqtulan in ko aka ga mai kisa sai aka zo aka same shi maqtulan jiya an ga misali wani ya kashe wani sai yau sai a same shi shi kuma gashi an kashe shi kaga me zai faru ma'ana an a same shi shari'a ta kashe shi ake nufi ba a same shi kowa ya je ya kashe shi ba a'a ya kashe wani sai a ganshi shi ma gashi la yau wanda ya kashe wani nan kaga ana kashe shi kuma da mutane za su ce to me zai faru in za'ara bidhalika ghayruhu wan zajara sai ya zama cewa ghayruhu wani wanda ba shi ba in za'ara sai ya razana az-zu'ru shine firgici da razana wani zajara kuma ya tsorata sai janye daga aikata abinda yake aikata sai ya ce falau kanat uqubatul qatili ghayra al qatli da a ce uqubar wanda ya kashe ba shine a kashe shi ba lam yahsul inkifafu sharri da kamewa daga sharri bai samu ba allazi yahsul bil qatli wanda kamewa daga sharrin da in an kashe wato wanda sharrin kai da zai faru idan ana kashe kashe da kamewa daga wannan sharrin da bai samu ba da shikenan sharri sai ta yaduwa jama'a sai ta kashe kashe yace wa haka zasairul hudud shar'iyya hakanan sauran haddin shari'a duk haddin da kaga shari'a ta sa shi to akwai fa'ida babba akan azartar da shi malamai sun maganganu a cikin littafan da suke bayanin mahasinil islam in an ce mahasinil islam ana nufin abubuwan alheri kyawawa na musulunci akwai littafai da malamai suka rubuta domin kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci wannan littafan suna da kyau a fassara su akwai da dama na ga da an samu an fassara su kuma akan raba su a tsakanin mutanen da ba musulmi ba shi ba magana suke akan asalin addini wannan misali bayani tauhidi da kaza da kaza ana kiran da'awa mubasharatan ba a'a abubuwa na alheri a cikin shari'ar musulunci musamman su a lura da irin abubuwan da babu adalci cikinsu dangane da shari'ar a wasu addinan ba musulunci ba sai a ce to amma mu kaga a musulunci shari'ar mu ita ce kaza da kaza da kaza da kaza mun gane abu akwai mutanen da su zaka ga ba sa son ana tattaunawa ta aqida zaka ji irin turawa din nan za su ce ba sa son disputations haka ai ta rikici tsakanin aqida wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma in ka kawo musu logical abubuwan da hankali zai kama cewa a musulunci fa kaza a musulunci kaza kawai bayanin shari'o'in sai ka ganin da nan abun ya shiga hankalinsu sai su ce a wannan shari'ar gaskiya ta dace shikenan wannan ne sai ya jawo su zuwa ga musulunci amma in ka ta bayanin kawo ayoyi da hadisai tauhidi ba kowa a irin waɗannan mutanen yakan fahimci wannan ba abin da nake nufi shine akwai littafin da aka rubuta akan bayanin mahasinul islam sun yi bayani sosai akan wannan aya din walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum ta'qilun cewa idan har kuka tabbata kuna amfani da yin qisasi ya ku masu imani kuma ma'abuta hankali to za ku sami wato rayuwa zai zama kenan duk wanda ya san in ya kashe za a kashe shi ba zai ba to akwai waɗanda suka bayyana waɗannan abubuwa ibnu qayyim ya faɗi wani abu a cikin wannan da yawa a ƙarƙashin tafsirin da ya yi na wannan aya ɗin shi ma akwai kuma dai malamai da dama sun yi maganganun ba zai yiwu a yanzu a iya faɗar su ba kuma yana da amfani a riƙa muraji'ar irin waɗannan za a ga hikimomin da suke cikin shari'ar musulunci umuman duk wata shari'a ta Allah to akwai hikima da ya ce a yi ta babu wani abu da Allah ya ce mu yi wanda za ka ga cewa akwai wani zamani da zai zo ka ga cewa wai ba zai amfani ba duk shari'ar Allah a kowane lokaci ta dace kuma ita ce tafi kowace shari'a amfani kawai jahilcin mutane shi yasa mutane suke ganin abin kamar wato wani abu ne ko na kauda yancin dan adam abin ya saba yancin dan adam shi dan adam din yana ganin misali irin tsare-tsaren da ake amfani da su a zamanin yanzu harkokin abin nan a ce a haifar da abin da suke ce ma egalitarian society kun san me ake nufi da egalitarian society na wa yake magana ban ji ba o masu shan jini a ba yan secret society ne sai ba ba su ne shi egalitarian society abin nan fikira sai ta demokradiyya cewa a haifar da wani yanayi yadda dan adam zai abin da ya ga dama shi duk abin da ya tunani shi ne daidai to kawai shi ne daidai wannan ita a ka'idar nan akan haka aka gina wannan irin tunanin su da demokradiyya da sauransu cewa komai dan adam yayi shi yasa zaka ga cewa babu wani abu da ake kaddasawa ake tsarkake shi fiye da komai irin dan adam mun fahimci abu yawa to rashin sanin maslahar da take cikin shari'ar addinin musulunci shi yasa ake irin wannan tunanin in banda haka babu adalci yanzu misali sai ga a kasashen da ake irin waɗannan abubuwa din kuma aka fahimce su ake ba su haƙƙin su sosai musamman harkokin wannan yancin dan adam nan da me duk abin da ake nufi kenan za ka ga mutum za a same shi yayi laifi irin wannan to amma maimakon azartar da hukunci sai a ce a shikenan a daure shi kawai ai barbarism ne a je a kashe mutum dan ya kashe wani waya za a kashe mutum biyu tunda ne daya ya tafi to a hakura da dayan man shikenan haka wannan ba adalci bane kuma haka bane sai a ce wai idan aka kashe wani saboda ya kashe wani to ai kuma dai an rasa mutum biyu kenan ya kamata a ce tunda dayan ne kaddara ta uku ya riga ya faru an kashe shi to shikenan a kyale ɗayan manya rayu wannan zalunci ne ba daidai bane yawa kuma shine ke haifar da kashe kashen su ta yawa yawa ai ta kashe mutane banda kamar da dan uwan mu saurayi ne yake faɗa cewa secret society ku duba ku ga me dalilin da yasa abubuwan su irin wannan suke ta haɓaka ai saboda ba a yin hukunci in an kama wanda yake yana cikin masu irin wannan kungiyoyin da suke cikin asiri su dauki dan adam su yanka shi su yi amfani da bangarorin su in ana kashe su musamman a ce duk girman su doka tana hawa kansu to za ka cewa za a zauna lafiya amma in dai za a bari waɗannan abubuwa su yi ta faruwa ba tare da an ɗauki matakin ba to hakikatan za a ga cewa a ɓarnar za ta fi yawa kullum Allah ya ce a yi abu to za a ga zaman lafiya shi ne a yi wannan abu musamman ɗan adam ya haƙura da abin da ransa yake so ya yi tunani cewa zai koma ga Allah to ya kamata ya girmama shari'ar Allah ya fifita ta akan wato wata shari'ar daban Allah mun yake kyauta mana to shine malamin yake cewa haka nan dukkan al-hudud ash-shar'iyya fiha min al-nikayati wal-inzijari akwai azaba da kuma tsoratarwa ma ya dullu akwai abin da yake na azabtarwa da tsoratarwa ma ya dullu ala hikmati al-hakim al-ghaffar abin da ke nuna mana wato hikimar Allah madaukaki wanda shine al-hakim mai hikima cikin duk abin da yake al-ghaffar kuma mai yawan gafara ku duba ku gani ita kanta da a jahiliya da kuma a addinin yahudawa da afuwa akan in mutum ya kashe wani a ce a sauko kan a karɓi diyya da babu ita shi yasa ya zama cewa Allah madaukaki yana faɗan cewa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma shi Allah madaukaki ke nufi anan kamar da malamai suka ambata cewa da a jahiliya in aka yi kisa kawai ba wani abu kisasi ne ba wani abu a tsakani yanzu saukowar da aka yi aka sauƙaƙe in an kashe din a karɓi diyya ba sauƙi ba ne to abu sauƙin da shari'a ta kawo mana amma a ɗauki abin cewa kawai ba za a yi adalcin ba kawai in wannan ya yi ya fita wani kuma in ya bai fita ba to ai kaga cewa zai zama ba a sami abin da ya kamata a samu na wato adalci tsakanin al'umma ba Allah ya kiyashe mu to shine sai su gaba yake cewa wa nakara alhayata ya ce hayatun da nakira bai ce alhayata da alifun da lam ba me yasa nakara yayi wannan tankiri din yasa wato yace wa lakum fil qisasi hayatun me dalili sai sai li ifadati ta'zimi wat takthir saboda fa'idar girmamawa da kuma yawaitawa ma'ana lalle idan dai aka yi zama cewa ana tabbaka dokar Allah in ana yin qisasi to zai zama cewa rayuwa za ta girmama da daraja a idon kowa da kowa sannan kuma yawaitar zaman lafiya ba a kashe kowa ba shi ma zai samu daya a cikin jama'a mun gane abu yawa isa wa lamma kana hadha al-hukm la yu'rafu haqiqatuhu illa ya'rifu haqiqatuhu illa ahlul uqul al-kamila yayin da ya zama wannan hukuncin babu wanda ya san haƙiƙanin sa sai masu hankali hankalin kuma kammalalle wal albab al-thaqila da kuma hankali mai nauyi wato hankali mai hankali mai zurfi yawa sai ce khassahum bil khitab duna ghayrihim sai muka ga an ware su Allah subhanahu wa ta'ala ya ware su da magana yace ya uli albabi kaga bai sai dinga asalin zancen hukuncin akan waɗanda suka yi imani ne ko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal untha wal abd bil abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman ibtada ba'da dhalika falahu adabun alim wa lakum fil qisasi kaga tunda ana zancen mu'minai nan kuma da aka zo lakum fil qisasi hayatun sai aka ce ya ulil albabi ba a bashi akan yadda zamu fahimci mumine gaba daya ake nufi ba sai su to nan an kebe su saboda mai masu hankali mai kyau masu hankali lafiyayye masu hankali layayye su kadai suke fahimtar sirrin shari'a hikimar shari'a hakikanin wato fa'idar da take cikin hukuncen shari'a shi yasa ba a ce ya ayyuhal ladina amanu ba ko ba a bar zancen a yadda yake a siyakin sa ba sai aka ce ya ulil albabi mun fahimci abu shi abin da ke bayyana mana malamin sai ke cewa khassahum bil khitab dun ghayrihim wa hadha yadullu ala anna Allah ta'ala yuhibbu min ibadihi an yu'milu afkarahum wani yana mana ashe Allah yana son bayinsa su riƙa amfani da tunaninsu wa uqulahum da kuma hankulansu fi tadabburi ma fi ahkamihi min al-hikami wajen wato tintintini da lura da abin da ke cikin hukunce-hukuncen Allah na hikimomi duk hukuncin da Allah ya yi to akwai hikima a kansa shi yasa ina ba mu shawara mu karanta irin waɗannan littafai da nake gaya mana ɗazu kuma da littafan tafsiri haka wanda suka mai da hankali suka yi bayani dogo akan waɗannan Sa'adi yana da irin wannan Allah madauki ya hore masa irin wannan ba akwai littafi da ya rubuta mai sunansa ina ji At-Tariqu ila al-Hayati As-Sa'ida ne ya sa masa wannan sunan littafi ne mai kyau wajen tafi da bakin ciki ga rayuwar mutum ai waɗanda suka halarci darussanmu da muka yi na khutuwatun ila sa'ada sun ji yadda wani littafin Allah madauki ya sa masa mai shi ya rubuta shi da wani irin tsari yadda rayuwa za ta yi mutum daɗi in dai mumini ne shi babu wani abu da zai jawo ya dugunguma masa rayuwarsa da tashin hankali to wannan littafin na sa'adi yana da kyau a wannan babin akwai wani shiri ma da ake a nan gidan rediyon jigawa mai kyau wanda kukan kurciya da wani malamin jami'a ya rubuta littafi da Hausa da kana sauraron wannan shirin zai taimaka maka wajen wato baka natsuwa da kwanciyar hankali kuma kada mutum ya bari kawai a kowace rayuwarsa ta zama tashin hankali da damuwa yawwa wannan yana da kyau sosai mutum ya riƙa mai da hankali duk abin da ya dame ka sawa'un na talauci na wani ya bata maka rai kuna gaba da wani ko kuma wani ya dauki wani gaba da kai ka dauki abin kamar ba a yin sa ka sauƙaƙe wa zuciyarka kada ka bari wani dan adam kawai dan yana jin haushin ka kai kuma wai kai ma ka shiga dubun zuma hankalinka ya tashi ba abin da ya faru haka kawai kai ta bata zuciyarka wai akan wani shi yana can yana abin sa kai baka ma sani ba amma kawai dan ka ji labarin cewa yana daukar wani mataki akan ka shikenan wai sai ka damu kanka bai kamata mutum ya yi wannan ko kuma dan wani ya bata maka rai ya faɗo wata magana akan ka shikenan ka dauna kai ta tunanin yadda za ka yi da shi kada ka bari wani ya bata maka daɗin rayuwar nan taka domin duk abin da kake ciki na rayuwa idan haƙuri bai maka maganinsa ba to idan baka yi haƙurin ba ma ba za ka samu maganin ba ko ba haka ba ne idan wannan ya zage ka wannan ya cuce ka wannan ya yi magana akan ka ya je wuri kaza ya bata ka wannan ya je kaza ya kaza sai kai shiru ka kwantar da hankalinka baka yi komai ba kuma kai haƙuri kuma yana abin ma bai dame ka ba yana daban yana daidai yake da a ce ka tashi kana ta yawo kana kare kanka kana ta maganganu in kai wannan fa akwai wani wanda bai san zancen ba a lokacin da gaya masa kuma haka bane kuma wani ma sai ya ziga ka sai ka dauki bakin ciki yanzu ne sai ka ga damuwa ta ishi mutum da talauci da gaba irin wannan sai ga mutum ya fara ciwon hawan jini da makamantansu dan me zaka bari wani ya halaka ka in yana yana irin wannan abun da hasada da me kai kuma sai ka damu sai ka je ka dauki ciwon hawan jini da sauransu sai ka karasa sai farin ciki kuma haka bane amma idan baka damu da shi ba sai ka zauna lafiya baka ma san yana yi ba ya tura ma bakin ciki ka shanye kamar yadda ake cewa wane ne abin nan idan an jefa da dutse ko ya dauki filo ya basu wani mawaki ta hudu yana ziga hijo ko kaga dai wannan abin nan magana ce ta mawaki amma idan mutum ya amfani da ita dangane da yadda alakarsa da mutane take to zai ji daɗin rayuwar duniya yawa mutum yana gaba da kai biyo masa yi masa alheri shikenan sai ga babin ya rufe insha Allah to Allah madauki ya ganar da mu yadda rayuwa za ta yi mana daɗi sai ke cewa kuma har yanzu yau mu san cewa Allah madauki yana son bayinsa su riƙa tunani akan hikimomin hukunce-hukuncensa wal masalihid dalati ala kamalihi da kuma wato maslahohi da suke nuni akan kamalar Allah subhanahu wa ta'ala wa kamalin hikimatihi da kamalar hikimarsa da kuma godiyarsa da adalci da sanda rahamarsa yalwatacciya kuma mu gane cewa da wannan wa anna man kana bi hadhihi al-masaba cewa wanda duk wannan ne matsayinsa faqad istahaqqa al-madha to haqiqa ya cancanci wato a waiba masa a gode masa bi annahu min dhawil albab alladhina wujjiha ilayhim al-khitab duk mutumin da yake fahimtar lamura da irin wannan ya hango sirrin shari'a ya gane hikimar Allah a cikin hukunce-hukuncensa za ka ga cewa lalle ya cancanci a kira shi mai hankali haka ne shi yasa yake da muhimmanci akwai bangaren karatuttuka da za su kai mutum ya sami irin wannan ilimin ina ji haka ɗaliban ilimin maqasidish shari'a tare da ilimin usulul fiqh idan mutum yana karanta fiqh ya hada shi da waɗannan to zai more zai kuma fahimci sirrin shari'an nan yadda take zai ji dadin duk abubuwan da Allah madauke sa na shari'a ya gano sirrin ya ji saukin bi wannan ba ya nufin cewa mutum ba zai bi wani nassi na Qur'ani ba sai ya san hikima a'a wannan wasu mutane garin yin wannan ya kai su suka karkace sai zama duk abin da ba su san hikima sa ba kuma sai su kirkiro hikima daga gurinsu sai su cire nassin daga aikin sa mun fahimci wannan yau duk abin da Allah madaukake ya faɗa kar a canza masa ma'ana amma ka yi tunani akan abin da ya faɗa din zaka gano wasu abubuwa na hikimomi kuma zaka karu da ilimi insha Allah don haka mutum in yana da ilimin wannan ya cancanci a sashi cikin malamai na haƙiƙa masu fiqh na haƙiƙa masu sanin maqasidish shari'a masu kuma sanin wato hikimomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan dokoki nasa domin su shine sai yake cewa الذين يجعلونه خطاب يوا وناداهم رب الارباب كما سنا cikin wadanda Allah madaukaki ya kira su wakafa bidalika fadlan wa sharafan liqaumi yaqilun wannan hakika ya isa falala da daraja ga mutanen da suke da hankali a ce Allah ya sa ka ma cikin wadanda aka kira su ko da ba sunanka aka kira ba in aka ce ga mutanen da suke hankali su mutane da suka san ka da irin tunaninka sun san kana da hankali ko babban abin da za a ji cewa Allah ku ya yaba masu hankali ashe su wane masu na ciki mun gane abu yawa to Allah sa mu cikin masu hankali yace wa qawluhu fadin sa yake cewa la'allakum tattaqun yace wa dalika anna man arafa rabbahu duk mutumin da ya san ubangijinsa kuma ya san abin da ke cikin addinin Allah ya san abin da ke cikin shari'ar Allah na sirri wato manyan sirrori da hikimomi wato masu kyau shine albadi'a wal ayatir rafi'a da ayoyin madaukaka او جبله ذلك ان ينقاد لامر الله تو wannan zai wajabta masa ya jawo zuwa ga hukuncin Allah kuma ya girmama wato saban Allah ma'ana ya girmama saban Allah fa yatrukahu sai ya bar shi sai ya zama kuma da wannan ya cancanci ya zama yana cikin wadanda suke masu takawa masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah Allahumma ij'alna minhu طيب sai aya ta gaba Allah madauki ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum almautu
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
نعم الله سبحانه وتعالى كتب عليكم أن ربوت معنى أن وجبت فرض عليكم أن فرلمت أكون كفر الله نوازبي idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa tazo wa dayan ku ngine al-maut shine fa'ili ko marfu'i ahadakum shine maf'ulun bihi muqaddam idan hadara ahadakum al-maut in mutuwa tazo wa dayan ku malamai sun tattauna nan me ake nufi da hudurul maut sun ce halartar mutuwa kashi biyu ne ko ya zama mutum lokacin da bashi da lafiya rashin lafiya yayi masa tsanani ana ga yana dabda rasuwa to in yana da hankalin sa ma'ana hankali bai fita ba daga jikin sa ya san abin da yake zai iya magana ya bada umarni ai kaza kuma za a iya bashi labari ya fahimce shi to shine wanda ake magana a nan amma idan ya zama ya riga ya fita daga hayyacin sa ko bai san ma inda yake ba to ba shi a wannan zancen ya rubuta wasiyya mun fahimci abin yawa kuma kar a zo da wata takarda ba shi da lafiya a kawo a ce wannan wani ne yace a lokacin da ba shi da lafiya in har bai san abin da yake faɗa ba to ko ya faɗi wani abu ba a ɗaukar sa a lokacin mun gane wannan yau kuma ba za a amfani da wata takarda da wani zai kawo cewa kafin ya rasu ya faɗi kaza ba sai idan ana da tabbacin cewa a lokacin hankalinsa yana jikinsa mun gane wannan yauwa to shine sai yake cewa in taraka khairan in ya bar alheri a bayansa ma'ana ya zama cewa in ya mutu din nan a wannan kwanciyar rashin lafiyar ya bar alheri alheri anan malamin suka ce almalul kathir ake nufi dukiya mai yawa yauwa banda malul almalul qalil banda dukiya kadan in dukiya kadan ce ba a bukatar mutum ne wannan mun san asali babu wasiya babu ne shi ma mai muhimmanci da malamai suka tattauna akai asali a cikin sa akwai hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo gaishe shi bashi da lafiya har Sa'd yake neman izinin sa cewa shin ya bada abin nan sulusan dukiyarsa sulusai dukiyarsa wato sulusi guda biyu na dukiya ya kasa dukiyarsa gida uku ya bada biyu yayi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace to na raba ta gida biyu shine ash-shatr shatr shine nisf na raba gida biyu in ba da rabi ma'ana shi lokacin yana jin zai mutu shi kuwa bai sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa shi ne Fatihul Iraqi bai mutu a wannan rashin lafiyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yana suma ya bar shi har ya zama a zamanin Umar shi ya jagoranci yakin da aka yi aka ciwo Iraqi da Farisa da suka dawo karkashin musulunci almuhim a lokacin sa yake cewa to sulufifa ma'ana kashi daya cikin uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace to الثلث كما ما فدا ده هاوسه هكا معنى تو ثلثي ما دي سي سي والثلث كثير ثلثي ماكو اي ده يوا دي تو اما بي هنا شي با ده هكا سي اكا فهمشي قاعده شينه idan mutun zai wasiya kada wasiya sa ta wuce thuluthin dukiyarsa thuluthin shine me kashi daya cikin uku 1/3 na dukiyarka karka wuce wannan duk wanda zaka bawa wato wasiya to ga wannan ayar akwai maganganu da mali akan ta dangane da malamai maganar naski ko rashin naski malamin zai bayyana mana to sai shi in taraka khairan in mutun ya bar alheri wato dukiya mai yawa alwasiyatu to an wajabta wasiya wannan alwasiyatu na'ibul fa'il ne ngani da tun da mu a ce akai kutiba kutiba shine me fi'ili ne madi mabniun ala lima lam yusamma fa'iluhu ko an gina shi akan ba a fadi fa'ilin ba amma dai fa'ilin mun san shi Allah ne subhanahu wataala shine ya wajabta wannan domin ba mai wajabtawa ba mai farantawa sai Allah to kuma in aka samu irin wannan maf'ulun bihi din yana juyewa ya zama abinda ake ce mana'ibul fa'il mun gane ko al maf'ul alladhi lam yusamma me fa'iluhu yawa sai ya zama cewa shi zai zama da rafa'a shi yasa ya zama kutiba al wasiyatu alaikum an wajabta wasiyya akan ku idza hadara ahadakum al-maut in dayan ku mutuwa ta zo masa in taraka khairan abin da yake nufi kin to shi yasa malamai suka magana akan kutiba fi'ili ne ga na'ibul fa'il din nasa kuma fi'ili ne akwai wani abin nan suna ne wanda yake muannath haka ne kuma ba to gashi shi kuma fi'ilin ba a sa masa alamar ta'anifi ba me yasa malamai suka ce saboda muannath ne ta'anifi majazi ba ta'anifi haqiqi ba mun gane me ta'anifi haqiqi kamar na dan adam mace inda mace ce misali kaga Allah cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha ko gashi an riga an fade ta dama ga ta'un kuma mace ce to wannan kunga mace ce haqiqiyya ma'ana ta'anifi ne wannan haqiqi amma duk abin da yake ba mai hankali bane ko da lamirin mata yana hawa kansa to in an zo za a fadi fi'ilin sa ba a gabatar da ta'anifi duk da akwai halaccin zaka iya bari idan wato wannan majazi din ne akwai wuraren da yake zaka iya bari zaka iya yi amma nan kunga an bar shi saboda me kasancewar wanda yake majazi din ne bai zama wajibi a fada ba da wato muannath ne haqiqi to wajibi a ce kutibat ba kutiba ba shi ne kawai abinda ake magana ne wannan zancen masu larabci ne yawa sai yake cewa qala Allah tabaraka taala yawa in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin da iyaye guda biyu da kuma yan uwa makusanta bil ma'rufi da abin da shari'a ta sani haqqan 'alal muttaqin, wannan haƙi ne akan masu bin dokokin Allah, masu tsoron Allah. Faman baddalahu, wanda ya musanya wannan wasiya ba'da ma sami'ahu, bayan yaji wasiyar, fa inna ma, kaga nan an ce ba'da ma sami'ahu, ba a ce ba'da ma sami'aha ba, an kalli asalin mazhar isa'i, isa'in ake nufi ba'da ma sami'ahu, ay sami'al isa'a, fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu, to zunubin yana kan wanda ya canza din. Ma'ana zamu zo dai abin da yasa ban faɗi wannan, zamu zo kansa a cikin littafin me ake nufi da wannan wuri din. Yace inna Allaha sami'un 'alim, Allah mai ji ne kuma masani ne ga duk abin da ake yi. Duk wanda ya je canza wasiyar wani, to Allah ya san cewa an canza din. Akan samu wani idan ba shi da lafiya yayi wasiya cewa inna mutu a bada dukiyata kaza da kaza ga wani, ko kuma a gina masallaci da kuɗin, ko ai kaza ko ai kaza. Misali, sai wani ya zo ya ɗauki takardar wasiyar sai ya canza ta, sai ya rubuta wani abu daban, ya canza abun zuwa ga wani abu daban. To nan Allah mai ce faman baddalahu, duk wanda ya canza wannan wasiyar ba'da ma sami'ahu, bayan ya ji, nan ya amfani da sam'i, an sa sam'i nan mawdi'ul ilmi, ma'ana faman alimahu, ba'da ma alimahu ake nufi, amma sai a kawo sam'i saboda kasancewar ya fi ƙarfi. Duk wanda aka ce ya ji abu ba zancen kuma bai sani ba, saboda ji aqwa, in ba ji ba za sauran, za ga mutum zai iya sani amma ta hanyar ikhbari, ko wani ne zai bashi labari, amma wanda aka ce ya ji da kunnensa, to nasa ya fi ƙarfi akan wanda labari aka bashi. Kuma da cewa aka yi faman baddalahu ba'da ma alimahu, zai yi sanin ila labari aka bashi, to bai kai ƙarfi a ce shi ya ji da kunnensa ba. Allah da fasaha yake, mun fahimci abin, sai amfani da sami'a maimakon kawai alima. Duk da cewa ita wasiya galibi ana yin ta a rubuce, ko yawa ana samun wanda ya same ta a rubuce, ba lallai ji yayi da baki ba, duk shi ma hukuncin su daya. Duk in dai har ya riga ya ji ko ya gani ya karanta, to in har ya canza ta, to zunubin akan sa yake. Allah kuma yana jin komai, yace faman khafa min musim, duk wani mutumin kirki da ya ji tsoron, tsoro nan ana nufin ya tawakkui, ya zaci cewa wannan mamace garin wasiyyan nan tasa zai yi karkace, shine ma'anin faman khafa min musin, duk mutumin da ya ji tsoron janafan. Janafan ma'anarsa shine almailu khata'an, mutum ya karkace daga yin gaskiya amma bisa kuskure, ya kuskure wa yin gaskiya, shine janafan. Au ithman, ko kuma ya karkace wa yin gaskiya da sani bisa zunubi. Kun fahimci bambancin wannan da wannan? Janafan ba ana khafa'an, almailu ila ma laysa sawaban, amma ne khata'an, mutum ya karkace zuwa ga abin da ba daidai ba amma bisa kuskure. Wa au ithman, shi kuma abin da ake nufi, almailu ila ma laysa sawaban ne amdan, mutum yana sane, yawwa wancan akwai zunubi, wannan kuma kuskure. To mutumin da sai ya ji tsoron mai wasiyyan nan, shine musul ne mutumin da zai bada wasiyya, in ya rubuta wasiyyan nan fa zai karkace, zai yi son kai, ko a ce saboda ya san halinsa, akwai daga cikin in yaya ne, in mata ne, akwai misali kai in waɗanda zai yi wasiyyan ya fi son wani, kuma daraja su ɗaya da wani daban, ake tsoron in an bari ya rubuta wasiyyan nan, to lalle zai yi wani abu wanda yake ba daidai ba. To in an ji tsoron wannan, wani mutumi mai kirki da ya hango wannan, fa aslaha bainahum, sai ya gyara tsakaninsu, ma'ana sai ya gyara tun kafin ko ai wasiyar, ya gyara mutumin ya ce wa kada ya yi wasiya marar kyau, ko kuma bayan mutumin ma ya mutu ya yi sulhu tsakanin waɗanda aka yi wasiyar, kuma dukkaninsu su ce to shikenan mun gamsu, mun yafe, mun adaidaita ta, ta zama daidai wa daidai a tsakaninmu, ba a fifita wani ba. Kaga an gyara zalunci kenan a rubuce, wanda aka rubuce kun gane. To sai idan mutum ne wannan abun, fala ithma alaihi, shi mutumin kirki da yayi wannan, to ba laifi a kansa. Shi yasa na fara fassarar maganar da mutumin kirki a nasin ba haka yake ba, ko saboda me wanda ya yi wannan aikin ai alheri ne, yana so ya gyara zalunci ne, kada a yi shi tun kafin ya hukku, mun fahimci abu. To sai aka ce fala ithma alaihi, babu zunubi a kansa, inna allaha ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai. Mun fahimci are wa a dunkule. To mu je kan abin da malami ya ambata mana a littafin, da yake cewa inna allaha ghafurur rahim, ai yawa maganar kutiba yace ai faradallahu alaikum Allah madaukaki ya farlanta muku ya kutaran mu'minai idan mutuwa ta zo wa dayan ku ma'anan mutuwa nan ana nufin asbabun mutuwa kaga ba a zancen da man mutun ya riga ya mutu a ce wasiya ko yawa tunda aka ce mutuwa ta zo muku ma'ana sababin mutuwar aka fara gani rashin lafiya yawa a kalmarabi kaman rashin lafiya almushrifi ala alhalak wanda yake dabda halaka ma'ana ta kai mutukar daga shi da mutun yake da mutuwa da kuma halarta sabubban da yake suke sabubba ne na mutuwa ana ganin su an ga mutuwa kuma ya zama cewa taraka khairan ya bar alheri aymanan wato dukiya shine wato dukiya mai yawa urfan shi kuma wannan urfan me yasa ce urfan in kana karanta littafin fiqh ko tafsiri ko duk da littafin shari'a in aka ce urf me ake nufi da urfi urfi me urfi al'ada yawa abinda aka san mutane suna tafi akan sa sawa'un akwai al'adar shari'a abinda shari'a ta saba ta hukunta to amma wannan daban ba shi ake magana ba nan kamar a wannan siyakin ana zancen al'ada abinda mutane a hankalce a al'adance ba mun taba wannan magana ba lokacin da muke zancen haƙƙin makotaka wani lokaci ko akwai wasu hadisi da ake kawo haƙƙin makotaka a ce haƙƙin makotanka guda nawa ne a ce gabas gida 40 yamma ma gida 40 kudu ma gida 40 arewa ma gida 40 waɗannan su ne makotanka da haƙƙi ya hau kansu wannan hadisin babu shi ba mai kyau bane mun gane wannan yawa abinda ake tahdidin asal wane ne makocinka urfi ne al'adar kowanne gari ita ake tambaya da zan tambaye ku misali al'adar mutanen nan in an ce su waye makotanka akwai tahdidin wani gida adadi ko kai abun yake al'ada kaga matsala al'adar ma ba mu santa ba gida daya to amma layi dai gashi wanda gashi nan kana hango shi masallaci dai kuke tare kuke sallah gashi wani gidansa ta bayan gidanka za a mika abu gidajen da suke kewaye al'adance dai gidajen da suke kewaye da kai duk da ba a kai ga tahdidin gida nawa bane ko ba haka bane yawa kuma zaka ga kai kanka akwai wanda idan irin wannan hulɗar ta makautaka baka yi masa ba zai ji haushi ba saboda ko da layi ɗaya kuke da ɗan nisa amma akwai waɗanda suke dab-dab da kai yadda za a yi wani abu baka gaya musu ba su sai haba mala bawan Allah yanzu ana tare kuma baka yi kaza ba to ai kaga wannan al'adancen ita shari'a take kallo kar ka je ka ɗauko gida 40 gabas da yamma kudu da arewa da fatan mun fahimta ko yawa to nan ma abinda ake nufi da almal sai ce wa huwa almalul kathiru urfan dukiya mai yawa a al'adance al'adance misali al'adar mu mutan Najeriya nan yanzu ko kuma nan dai inda muke menene alamar ko kuma wannan adadi ne za a ce dukiyar mutum tana da yawa kaga dai duk abinda za ka yi na iyakan cewa daga kaza zuwa kaza da ijtihadi ne kuma lalle ya zama za a iya samun kuskure amma dai abinda a hankalce za a ce wannan dukiyar ta kai ai wasiya cikin ta wanda yana da gidaje fiye da daya ga dukiyoyi ga motoci ga kuɗi da yawa banki ga menene miliyoyi haka za ka ga wannan ya kai yawan da za a ce yayi wasiya wasu ma su samu ko ba haka bane amma wanda bai wuce ƴaƴansa da ya haifa in ya mutu ya bar musu ba kaga ba a wajibta masa wasiya to ne kuma shi ma kenan kaga za a duba yawan shi ma nauyin iyalinsa da ƴan uwansa ƴaƴansa nawa da sauransu mun fahimci amma dan haka urfi dai za a duba a al'adance dukiyar da take ka bata dukiya ce mai yawa akwai tattaunawa da malamai suka yi duk ba sun ambace ta ba anan akan wace ce wannan dukiya mai ce fa alaihi an yusiya li walidayhi to lalle wajibi ne akan sa yi wasiya ga iyayensa wa aqrabin nasi ilaihi da kuma mutane danginsa da suka fi kusa da shi bil ma'rufi yadda shari'a ta sani ma'ana yadda aka sani ko shar'an ko urfan ala qadri halihi min ghairi sarafin gurgudan halinsa ba tare da wato barna ba tare da wuce iyaka ba ba tare da almubazzaranci ba wa laqtisalin ala al'abad duna al'aqrab kada kuma yace zai takaito akan na nesa banda na kusa bal yurattibuhum ala alqurbi walhajati amma abinda zai jera yadda zai yi kai shine ya jera ɗan uwan nasa ya fara da wanda suka fi kusa da shi alaka sannan wanda yafi wannan sannan wanda yafi wannan sannan wanda yazo bayan wannan kai wanda yazo bayan wannan wanda yazo bayan wannan haka har dai iyakacin su kuma gurgudan bukata haka nan kuma dubawa na ba ya fi bukata to sai a fara bashi mun fahimci wannan yau tunda zancen bayarwa ne kaga ashe akwai bukatar a dubi ne tsananin bukata wane ne yafi a sai shi wali hada ata fihi bi afdal tafdil shi yasa anan ma yazo da afdal yazo yace aqrab yace al aqrabin al aqrabin ai kaga an samu daga qurb amma daga siga ta af'al sigar af'al shine siga ta take nuna abu kaza yafi akan yabu abu kaza mun fahimci abu yawa wane qaribi ne wane makusancin wane ne lakin fulan aqrabu minhu amma wane yafi wane kusa da wane ngana nan to shine al aqrabin sai shi yasa ma Allah mai ya kawo da wannan yazo da sigar da wannan al aqrabin din qawluhu yawa asali yake cewa yawa qawluhu haqqan ala al muttaqin dai shi haqqan ala al muttaqin haqqan din nan masdari ne amiluhu mahdhufun ma'ana ahqqa haqqan yawa ahqqa zalika haqqan Allah madaukaki ya sanya wannan haƙi wajibi shine ma'ana ya wajibta shi ala al muttaqin akan wato masu tsoron Allah dalla ala wujubi zalika ma'ana haƙi ne wannan abu ya nuna cewa ashe abu wajibi ne لان الحق هو الثابت دونك حقي شيء ني ابن دكي تبتتشي وقد جعله الله من موجبات التقوى غاشي كما الله مدك يا ساشي ينا دكي ابوبون دسك وجبت ا سامو تقوى كادي كينن بابو ابن دكي سا ا سامو تقوى كو ايرين ابن دكي اكاي شي واجبي من اداني وليا هو وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه كادي دي ابن دكو متين زي سامو كسانشي زوا ده الله تو فريلا تافي ابن دكي واجبي يافي سامد ده تقوى فيه ده ابن دكي نافلا شي سا متين بزي زما mai taqawa kuma waliyin Allah ba sai ya zama na farilla in ba farilla to ba zancen walittaka Allah kyauta yawa to shi da suke cewa walab mana ya kawo wannan magana kuma anan dangane da wannan aya ya take yace ka sani cewa jumhurul mufassirin da yawa daga cikin kuma mafi yawa daga cikin masu tafsiri suna ganin cewa wannan ayar an shafe ta da ayar mirafi an san mirafi ayar gado go tunda nan kun ga cewa kai ayi wasiya ga iyaye da ƴan uwa dangi to iyaye kuma ai suna cikin magada dangi ma suna cikin magada mun fahimci abin to shi yasa sai wasu malaman suka ce wannan ayar an shafe hukuncin ta da Allah ya saukar da ayoyin yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayain har zuwa ƙarshe akan abin da ya shafi da kuma walakum yawa da kuma can istaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala wadannan da masu ne ayoyin gado in ka hada su to wadannan ayoyi da aka saukar da su sun shafe maganar wasiya ba nan can kuma a ga amfani da wasiya na fata mun gane wannan yawa to shine wasu malaman suka fadi wannan yace wa ba'dhum yara annaha fil walidain wal aqrabin ghayr al warithina wasu kuma sun suka ce a'a an san dan abatta ayin da take ba a soke ba amma ana nufin iyaye guda biyu da kuma dangi waɗanda ba sa gado to wani zai tambaya akwai iyaye da ba sa gado mutum ya mutu ya bar iyayensa kuma a ce iyayen ba za su yi gado ba akwai wannan zancen in dai an ce musu iyaye dama ba zai ba su agun laraba ba sa cewa iyaye irin namu agun bahaushe ka sa agun bahaushe mutum kowa dan uwanka kawai in mun haɗu misali da wani kun gaisa sai ka ce wannan babana ne ko kuma wannan dan uwana ne ko wani kanina ne kowa na balarabe baya wannan abu ba a ƙarya a nasaba saboda girmama mutum sai ce wannan babu kuma alhali dan wan 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 dan kanin kanin can haka aka ɗauko ya zama misali ko khalin dan uwan khali ne ma ko dan uwan baffa ba baffan direct ba ko yawa sai kaga cewa mutum ya ce babana ne na'am al'alaka ta jini ka batta tsakaninka da shi ka kyautata masa da mai ba shi aka hana ba amma wajen haddada alakar ka da shi a riga amfani da lafuzan da shari'a suka zo da su wannan shi ya fi dacewa to lalle dai wannan labari ne ba bukatar sai ya ba abin da nake so in faɗa shi ne mutum idan kana da alaka da shi in wanka ne ka ce wannan wana ne wa sawa'un shaqiqi ko ya abbi ko kuma li ummi to duka fada kace hana shadiqi cikinan ka gama ta'arifin ka gama introduction din in kuna hade da wani in kace shadiqi duk balarabe ya gane ko ka zo kace hana akhi li abi yawa dan uwana ne ta bangaren ubana ma'ana uba dai muka hada da shi wani kuma kace hana akhi li ummi wannan uwa dai muka hada da shi shi idan ka fada ka ai ba zai ce wai ka mai da shi baya ba kuma haka kar a damu da wannan yau bayyana asali yana da kyau ba matsala ba ce amma mu al'adar mu ta Bahaushe sai ga yanzu wani ma in ya fada sai a ji haushi wai ya nuna wariya ya nuna kamar wancan din ba dan uwansa bane a shar'anci ba haka bane saboda in aka zo akwai mutanen da za su ta ganin ku haka misali a gida guda sai ta tsammanin wane da wane uwa dai uba dai ake sai daga ba sai a gane ba haka bane ana samun irin wannan duk saboda irin wannan abun al'adun amma da ana bayyanawa wajen gabatarwa da sauransu ko abin da hali ya kama duk ba laifi bane in an yi haka kuma baya nuna wato an nuna wani bambance ba haka ake nufi ba yawa abin da nake nufi shine in da Allah ya ce walidaini to walidain yake nufi ba wasu ba to tambaya ta ne ta dazu mu dawo kanta ina ga a samu mutum ya mutu ya bar iyayensa a ce kuma iyayen ba za su gaje shi ba akwai hali yawa halin kafirci idan ya zama iyayen ba musulmi bane to anan ne ake zancen da haka kaga kenan wannan maganar ta waɗannan malamai ta wannan fuskar ta nan ta shigo mun gane kaunin guda uku ne a ciki bari in mun gama zan rere mai sosai mu fahimce su sosai yawa sai ce wa ba'dhum yara annaha fil walidain wal aqrabina ghayril warithin yawa mun fasara wannan ko wasu malaman suna ganin cewa wannan ayat ta sauka ne ana magana ne akan iyaye da kuma dangi na kusa waɗanda yake ba masu gado ba ma'a annahu lam yadulla ala takhsis bidhalika dalil tare da cewa wani dalili bai nuni akan wannan takhsis cewa takhsis wannan din ba ma'ana babu wani dalili da ya ware mana ya bambance cewa abinda ake nufi anan iyaye da kuma ƴan uwa waɗanda ba masu gado ba ba a samu dalili ba inji malam sa'adi yace wal ahsan yace ni a gani na abin da yafi kyau fi hada a wannan ayar an yi qala a ce ma'ana kada a ce mansukh yace an shafe ta kada kuma a ce taksisin ta aka yi da wani abu wanda bamu ga dalilin sa ba akwai ayar da yake fahimta an gane sai yace inna hadhihi alwasiyata a ce wannan wasiyar wasiya ce dai da Allah yace ayi lil walidaini ga iyaye biyu wal aqrabina da kuma dangi na jini makusanta mujmalatan adunkule haka tazo adunkule raddaha Allahu ta'ala ila al'urfil jari Allah madaukaki ya mai da ita zuwa ga al'adar da take gudana tsakanin mutane mun fahimci wannan bai gama zancen ba ma'ana Allah madaukaki farkon shar'anta wannan da saukar da wannan aya ya sa doka ce ga tanin dai a yadda al'ada ta saba gudana a riƙa yin wasiya ga iyaye da kuma dangi mafi kusa ku bi da hankali mu gane masu bin littafin musamman yace thumma inna Allah ta'ala sannan Allah madaukaki qaddara lil walidain al warithain wa ghayrihima sai Allah ya qaddara wa yayanka shi ma'anin qaddara faraba ake nufi anan aka sa gurgudo na abin da ya dace dangane da iyaye a masu gado wa ghairi ma da makamantan su min al aqaribi wadanda ma ba iyaye ba amma kuma ƴan uwa ne dangi na kusa suna al warithin wadanda suke suna da gado hadha al ma'rufa wato qaddara hadha al ma'rufa qaddaran san fi'ilin da inda ya aiki na maf'ulun bihi shine hadha al ma'rufa hadha din shine maf'ulun bihi amma kasancewar mabni ne sai a masa i'rabi mahalli al ma'rufa kuma badalin sa sai zama shi ma mansubi ma'ana qaddara hadha al ma'rufa fi ayati al mawarith sai Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abin da aka sani din a cikin ayoyin da suke ne ayoyin gado ma'ana da ya faɗi abin ne a matsayin al'ada a riƙabi daga baya wannan alherin da yace a riƙa musu sai ya sa masa iyaka yace a riƙa bawa wannan kaza wannan kaza wannan kaza dan haka ba su yakewa ba ce ƙarin bayani ne da tabbatar da wancan abu amma kuma tunda suna da gado waɗanda suke da gado a cikin su to sai aka faɗa musu iyakar abin da za a ba su kun fahimci wannan ai akwai bambanci tsakanin sa da kauli na biyu ko da kuma na farko in kun gane sosai yawa to shikenan ba sai na maimaita ba saboda lokaci sai ce ya ne بعد أن كان مجملا بايل يا كسن شيء أنفتيش أدنقلي sai wannan ayoyin gado sai suka bayyana su daki daki aka ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani ma a bashi kaza kaga kenan ashe abin da ke tsakanin wannan aya da kuma ayoyin gado menene bayani ne ba'da al-ijmal ko ba haka bane yawa al-bayan ba'da al-ijmal wasu ayoyi ne suka zo suke bayani bayan an dunkula hukunci wannan kuma dama akwai shi a cikin al-qur'ani daiwa cewa abinda aka zo da shi mujmalan fayubayyan fi mawdi'in akhar ko kuma fi almakani nafsihi shi sama lan sun kasa wannan kashi biyu akwai albayanul muttasil akwai kuma albayanul munfasil in aya daya ce a cikin aya daya aka zo aka bayanin mujmal sai zama bayani ne muttasil in kuma a wata aya ce daban sai zama munfasil kamar wannan ayoyin gado ay munfasilat ne ko daga wannan ashe kenan bayani ne lil mujmali bi dalilin munfasilin an dalilin awal an fahimci abu ma'ana ayoyi ne daban suka zo suka bayyana abin da ake nufi a wasu ayoyin na farko ko ya gane wannan aiko yawwa to wannan shine sai ke cewa minan ina ne wa baqiyal hukmu fi man lam yarithu min alwalidaini almamnu'aini min alirthi shikenan sai ya zama waɗanda ba su da gado daga cikin wato iyaye saboda wannan abu da muka faɗa dazu dalili misali kuman ya zama an samu bambancin addini waɗanda ya zama cewa an hana su daga gado to sai ya zama cewa wa ghairihi ma da makamancin su mimman hujiba daga cikin waɗanda aka kange su wanda ya karanta babin gado a cikin ku ai ya san abin da ake cewa hajbi ko yawwa hajbi shine wani ya zo ya kare wani ya hana shi gado yawwa to bi amman hujiba bi shakhs aw wasf nan daga waɗanda aka kange su aka hana su cancantar gado ko dai saboda samun wani shakhsi ai akwai wanda ake yuhjabu bi shakhs ko ana kange shi daga samun gado saboda akwai wani mutum a gabansa yawwa idan akwai da mutum yana da ƴaƴansa to ƴan uwa ai ba sa gado ko yawwa mutum ya mutu ya bar ɗansa to sai a ce ɗan nan ya sha makance ƴan uwan ubansa daga su samu gado to wannan shine hajbu bi shakhs yawwa aw bi wasfin ko kuma ya zama an sha makance shi da wani wata sifa bi an kana qatilan aw bi an kana ghayra muslimin misali ko ya zama wannan shi ya kashe mamacin wanda ya kashe mamaci baya cikin gado misali idan wa ya kashe kaninsa to aka tashi rabon gadon wannan wanda aka kashe din wannan wanda ya kashe shi ba shi a cikin masu gado kaga wannan hujiba bi ne bi wasfi sifa ce ta kauda shi daga cancantar gado ina fata mun gane yawa to sai ya zama cewa waɗancan hukuncinsu yana nan cewa me a ci gaba da yi musu wasiya mun gane wannan yawa wasiya ta tashi daga kan iyaye da suka cancanci gado da masu dangi na kusa da suka cancanci gado saboda me Allah ya bude bayani kurkuru ya ce wani a bashi kaza wani a bashi kaza ma'ana waccan ayar ko ayoyin da muke karanta yanzu ayoyin gado sun fassara sun gaya mana me ake nufi mun gane ko yawa abinda ake nufi shine wani a bashi kaza wani a bashi kaza so sauran waɗanda ba masu gado bane fa to sai su zauna akan wannan hukuncin wannan ayar da muke karantawa mun fahimci abu ma'ana ko da ƴan uwan ne ko iyayen ya zama cewa ba su cancanci gado ba to idan an zo wasiya za a iya ba su wasiya gado shi ba su da ita gado ne kai ba su da shi mun fahimci abu yawa ina ne sai ke cewa al-mamnu'in min al-irth ko al-mamnu'in min al-irth wa ghayrihi ma mimman hujiba bi shakhs aw bi wasf fa inna al-insana ma'murun bil wasiyyati li ha'ula'i to mutum ane masa umarni yayi wasiya ga waɗannan wa hum ahqqu an-nas bi birrihi kuma su ne mutanen da suka fi cancantar yayi musu kyautayi yayi musu wato alheri wa hadha al-qawlu wannan qawlin ijmala sa'di yace tattafiqu alayhi al-ummah in aka fassara waɗannan ayoyi akan wannan to ma duk sabanin da aka dizze tashi sai a koma kawai a ittifaki kaga nan can wanda yace mansukhi ne shi da ma naskhi me naskhi shafe hukunci ko yawa a shafa hukunci ko a shafa karatu duk wannan dai wajen tafsilin za a maka bayanin su ma'ana a kauda a shafe wani hukunci a mutaqaddim ثبت بخطاب شرعي متقدم فينسخ أي يغذف بدليل أو بخطاب متأخر عنه كو متراخ عنه أنا سين إبارة ما لم أصول فكي أنا سوى وني هكونسي دا يتبتا دا وني دليلي دليلي يانجا باتا to sai a zo a shafe wannan hukuncin da wani dalilin daban ko wata maganar da Allah madaukaki yayi wa al'umma da me wata magana wadda take mutarahin anhu anhu ay an dalil al-awwal ko kuma an al-khitab al-awwal mun fahimci abu yawa ma'ana dai abin da ake nufi wata aya ta zo ta tabbatar da wani hukunci sai wata aya ta zo ta ce wancan hukuncin an shafe shi shine naskhi mun gane wannan yawa to shi naskhi ana fadar sa ne inda dalili wannan abin mutum zai fa'idanta da shi ya karanta tafsirin Tabari Tabari yayi aiki sosai akan wannan abin wajen tabbatar da ina ne ake karbar maganar naskhi ina ne ba karbar maganar yace babu wancan naskhi da da'awa sai da dalili duk wanda yace wata aya ta shafe wata in bai kawo dalilin ba to ba za a karbi wannan ba amma in har zai yiwu a iya hada wannan ayar tana nan a aikin ta wannan ma tana nan a aikin ta bata shafe wancan ba to wannan shi yafi in kuma kuma ai maganar da malam Sa'idi yayi anan ya nuna ne yayi jami'i ko yadda za a yi aiki da wannan ayoyin wasiya tare da ayoyin gado duk ba wanda aka soke mun gane wannan yawa to shine abin da yake nufi shine tattafiqu alaihi al-umma wa yahsulu bihi al-jam'u bayna al-qawlayn al-mutaqaddimayn kuma wannan zai zama an hade tsakanin maganganun nan guda biyu da suka gabata da wancan da yace an yi taksisi da wancan da yace an yi naskhi duk da wannan akwai wasu abubuwa kuma masu zurfi a babin usulul fiqh wasu abubuwa ne zaka iya cewa umuri ne istilahiyya sawa'un tunda dai wannan ayoyin na gado su ne suka canza wani abu na wancan hukuncin da kiransa taksisi da kiransa bayanin mujmal duk istilahohi ne ko ba haka bane yawa amma dai wannan ta yi tasiri a wancan yawa in an kira shi naski in an kira shi taksisi ko an kira shi bayani na mujmal amma dai shi naski an fi so kar a faɗe shi idan babu dalili yawa taksisi kuma a samu me dalili musamman akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la wasiyata li warithi babu wasiya ga wanda yake mai gado ne shi yasa wannan shi yasa shehu Uthaymeen da yazo fasara wannan ayat sai yake cewa a ce taksisi ne shi kuma abunsa yafi saboda akwai dalilai da suke nuna taksisi din cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya khassasa wannan hukuncin cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu wannan wajibcin da aka fahimta na ayi wasiya ga al-walidain wal-aqrabin haqqan bil-ma'ruf haqqan lil-muttaqin wannan wajibcin da aka fahimta ayoyin gado da kuma wannan fadin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutumin da zai gado ba a yi masa wasiya ai kaga da shikenan sun fitar da azo ana zancen ma waye zai gado waye ba zai gado ba yawa a shikenan in mutum ya zo zai wasiya to kada ya wasiya da wanda zai gaje shi mun fahimci wannan sai tunda nasin wannan hadisin ya faɗi wannan abu sai ya zama cewa kayi wasiyar ka ga waɗanda ba za su gaje ka ba ina fatan fahimta yawa mun san wasiya da muhimmancin ta ko yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suka fahimci haka daga gare shi mutum kada ya kwana uku wasiyar sa bata tare da shi wani idan aka ce wasiya sai ce ai shi kamar ana masa hanya kanshin mutuwa ko ba haka ake nufi ba sunna ce ya zama cewa abubuwan da kake so a zartar maka da su bayan ka rasu to ka faɗe su a yi su yadda kai kake so wannan kuma alheri ne haka nan kuma magadanka za su san cewa ka mutu ka bar bashi akan wane kana bin wane bashi wannan zai taimaka musu cikin sauki su je bin wane nan su biyo abinsu amma za ka ga yanzu mutane su mutu komai ana jin kunyar a rubuta shi kai al'adar Bahaushe fa tana da matsala a wasu abubuwa da yawa komai mu rubuta su ce a ba ba kuma ai ba sai mu rubuta in aka rubuta din nan zai taimaka cewa daga baya magada ba wai lalle ne ana tuhumar ka zaka yi musu ba a'a magada su kuma ai tarbiyar su daban ba irin tarbiyar ku ba ku manya wani yaro in ya keke sa kasa sai shi ba ruwan sa kawai shi haƙƙin su kawai aje a nemo ba ruwan su tun su sun samu labari an yi kaza ba dama inda in babu rubutu sai yaran in su ne haƙƙin akan su za su iya cewa su ba su yadda ba haka ne ko ba haka ba wani abun takawa da menene wani zai ce shi ba ruwansa don haka ai rubutun nan yana da amfani ka rubuta cewa daga cikin dukiyata na rasu a ɗauki kashi kaza cikin kaza a taimaka wa makaranta kaza yanzu irin wannan abubuwan da shi da abin da ake ce mawakafi wallahi yadda kasashen larabawa musamman waɗanda Allah ya hore musu arziki in kun ga yadda suke gyara lamarin rayuwar mutane ba tare da harkar gwamnati ba wallahi za ku yi mamaki akwai abubuwan da ba ruwan gwamnati cikinsu duk wannan abin na tafiya a yi wakafi a tsara wakafi sai ga gida dogo hawa 15 wani ne ya gina shi ya ce kawai kuɗin haya a sa 'yan haya ciki in aka sa 'yan haya kuɗin hayar a riƙa bai wa marayun gari kaza kullum aikin kenan sai ka ga a shekara an samu miliyan 4 fa na riyal na Saudi Arabia misali miliyan 4 wannan kudin haya ne na wani gida to miliyan 4 kuka samu marayu a ce zaka kashe musu miliyan 4 kaga irin tasirin da za a samu kuma musamman marayun ya ce na wuri kaza wasu kuma su ware irin wannan a ce an ware talakawa waɗanda ba su da aiki a kullum za a so kayan abinci a yi store aka yi wani kayan abin nan wani store kai aka cika shi da kayan abinci ba komai sai kayan abinci dai shinkafa ne da madara da waye suga da sauransu da irin waɗannan abubuwan buƙatar kawai talakawan unguwar kowa ya je ya sa sunansa a tabbatar a nan kake ko a wani wuri dai an yi kana da takardar izinin da ma ka zo da ita za a rubuta sunanka in wani ne sai kowa ya zo an san shi a unguwa a rubuta sunansa duk wata ya zo ya sa hannu ya karɓi wannan kayan abinci ya koma gida ya ci duka daga wannan kudin haya da ake samu sakamakon wani kaga wannan ba gwamnati take aikin ba ko ba haka ba amma kuma gashi an rage mata aiki mai yawa wanda addu'o'in alheri duk sai su ta samun ta dan haka da mutane za su taimaka da masu kudin da gwamnatin ma su ba da shawara irin waɗannan abubuwan a riƙa yin su da an samu toshe kofar abubuwa da yawa rashin aikin yi da shaye-shayen kwaya dinnan da fada da kashe-kashe da sauransu duk da ba a same su ba mutum zai tashi da mutunci a garin su a unguwar su yana da aikin yi alal akalla wato nauyin abin da zai ci bai dora wa kowa ba akwai hanya da zai same shi wannan abubuwan suna nan da yawa a wurare ana shi yasa kullum ake cewa da harkar zakka da wakafi da kuma masu kuɗi su rika wasiyar a rika aikin alheri wato ba abin da ke rike al'umma karkashin rahamar Allah subhanahu wataala irin waɗannan abubuwa guda uku yana da kyau masu wa'azi su rika faɗakar da mutane akan a rika yin waɗannan al'amura din insha Allah Allah kuma ya bada lada ga wanda suke na wa alaikum assalam wa rahmatullahi na eh yanzu na haka ne yanzu a karantarwar ake wannan muna wannan ka tuna min wani abu malam jazakallahu khaira yana sai abubuwan da mutum zai gani na tafin shi a dabi'ar wato Bahaushe abinda muke magana din nan a kansa na rayuwar abinda na sa masa suna ko na ji wasu ƴan uwa suna sa masa suna na dauka rayuwar alaba ku musamman dabi'a ce ta Bahaushe zaka sami fa wani abu da zai baka takaici ni na ga wannan da yawa a Makka haka ko a Madina idan ana irin abubuwan nan da za ga ana raba wa mutane kyauta ko alhazai ana raba musu abu da ake cewa sabil ko yawwa wanda yaje haji ya san sabil yawwa in aka je filin Arfa ko aka zo Muzdalifa za a ga akwai wani bawan Allah zai yi abin nan titiri kuke ce mata ko lufaffiya a yi kwali ne za a yi dan karamin kwali haka daidai da haka hannun nawa sai a sa da biredi da lemo da ruwa a ciki da jibina cheese din nan butter da ake dan lakutawa da biredi a sha a ci da makamantan waɗannan da dan cake haka da dabino sai a kunso shi a cikin kwalin nan sai a wannan mota za ka samu wajen 40 ana yawo da ita a filin Muzdalifa a filin Arfa wannan wani mai kuɗi ne ya kawo don ya samu lada to idan ana raba wannan za ka ga kowa ko kowa yake samu har masu kuɗi manya amma nan ba shi ne gun misalin ba domin nan in ana Muzdalifa ko ana Arfa gaskiya kowa na bukata duk ko mai kuɗi ne za ka ga yana bukatar wannan amma a cikin gari a ce a Madina ko a Makka ana rabawa talakawa abinci a leda sai kaga wani mutum a Najeriya zai ci da mutum wajen 19 sai ganci a layi yana so ya karba. Wannan shi ne abin da nake nufi kamar wannan abin na rayuwar alabaku musamu din kamar ajini take a gunmu. Sai kaga babban mutum yana zancen ina za a samu kaza, ina ake raba kaza, sai ka ji takaici dan me zai ma tambaye ka irin wannan abu. To wannan abin shi ne ke sa mutum ya ji ba daɗi. Ya kamata a ce mutum in yana da damar da zai yi wani abu to a ce ya yi wa kansa, kada ya bari a ce a ɗauke shi a matsayin wato mutumin da yake makaskanci. Allah kiyaye. Me ina so mu ƙarasa wannan ne da kuma na ga lokacin namu yanzu ma lokacin tsayawar ya yi, amma kullum mai ta barin guntun nan haka ba daɗi. Ina ne muka tsaya yanzu? A ƙarasa ayar? To ai da ɗan yawa zancen, to amma to bari in shi iya da Hausa ba Larabci. Yawwa. Ina ne wurin da muka tsaya? Yace wa hadha alqawlu tattafiqu alayhi al-umma, wannan maganar wannan ra'ayin da malam ya kawo na uku in aka bi shi to al'umma za ta hadu a kai, kuma jami'i tsakanin waɗannan maganganu guda biyu da suka gabata zai tabbata, domin kuwa dukkan kowane bangare masu faɗin wannan kaulin da wanda yace nasi da wanda yace taksisi din kowanne ya dubi wata mahanga ne. Yawwa. Kuma ya saba a yadda ya gangaro da dalilinsa, shi ne kawai abin da ya faru. Sai sai wannan abin nan jam'in da na yi in aka yi bi shi za a samu ittifaƙi, kuma za a samu jam'i tsakanin waɗannan ayoyi ɗin. Domin ne duk yadda zai yiwu a ce an samu jam'i ga ayoyi, to wannan shi ya fi dacewa da a ce an yi da'awar naski ne ya faru wanda yake babu dalili ingantacce da ya nuni zuwa gare shi. Wannan duk na faɗe shi ba a cikin bayani. Yawwa. To ya ce shikenan nan ne ƙarshen wannan aya ko? To sai mu tashi insha Allah kan aya ta gaba, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu insha Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimta, ya ƙara mana ilimi mai amfani, kuma ba mu iko amfani da shi. Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi, Allah ya tsare musu mutunci. Kuma ina tuna mana kar mu manta da sanarwar da aka yi jiya da fatan kwamitin masallaci sun fara karɓan wannan taimako. Da Allah gwargwadon hali a taimaka da abin da za a taimakawa mutanen Jos, abin da ya same su na bala'i na ambaliya, gidaje da dama da rayuka da dama sun rasu. Wannan wajibi ne akan musulmi su taimaka musu. Allah maɗauki taimaka mana. Na wannan mai tambayar in ka ce ya dawo sunna an ci ba haka bane. Ai in aka ce kai tafsisin an cire iyaye da kuma dangi waɗanda suke da gado, to kaga waɗanda ba su da gadon hukuncin yana nan akan su. Hukuncin kuma na wajibi ne, dan haka wajibi yana ne. Yawwa. Yana ne kware magana cewa in kana da dukiya in dai ai da ma an bata kaidi kafir, to kai wasiya, wasu su samu alherinka. Yawwa.